haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma da Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zamu kawo muku tattaunawa ta musamman da shugaban kungiyar Ranjet wato Usman Dambaji inda ya bayyana yadda ƴan jarida daga kafafe daban-daban suka gudanar da taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a makonnin da suka gabata domin tattaunawa akan ƴancin samun bayanai daga hukumomi da ƴancin baiwa jama'a sahihan labarai ga tattaunawar su da Sulan Mummuna Barma.
Wannan zama da aka taro na ƴan jarida da wasu masu ruwa da saki da cikin harkar bada labari da sauransu ya shahim tattauna ne sama yaya ne matsalolin ƴan jarida ke samu a wurin bada labari ya ya kamata a yi respectin incin dan adam a wajen bada labari ya kuma ya kamata a ce duka mun samu duka wani doki man wani kundi da ya zama na gwamnati ne wanda yake isa mu labari kasa akwai matsala da yawa sai gani masu su bada labari na gwamnati sun rike labari a hannun su kamar kayan gado musu su bada labari to wannan mai raba shiga tsakanin kasa ga ya zuwa gai shike da yaunin bada labari shike yaunin ma dan adam kowa na Niger ya bashi incin samu labari kenan idan ba a samu labari ba matsala ce kenan yau din Nijeriyar incin ya kai kara idan bai samu labarin da ya kamata ya samu kenan shine muke so mutane su gane ɗan jarida su waye ma jama'a kai su gane meye matsayin su a cikin Niger meye a doka ta ba su don samu labari ko na kirki ne kuma na kirki bane a ce an samu an gaya musu an wani bala'i na zuwa cikin kasa ko rumi ne da sauransu kom haka inda muke ciki yanzu rudani ya yi yawa za mu fara zaɓe in Allah kai mu cikin sati masu farawa to wannan zaɓen ya kamata a ce an san wani labari ya kamata a ba talakawa inci ne a gare su samu labarin abin da ake yi gwamnati a cikin harkar gwamnati kuma shi kuma gwamnati ya kamata dole ne ya huddo dokiman takardu wanda ya kamata su ba mu ta yi labari a san me ake ba da labari kowa san abin da ake yi babu rudani cikin kasa rishin ba da labari rike labari ko kuma bata harkoki shike sawa mutane suna ta rudani a rasa me ake yi cikin kasa kowa na ta bankaura babu abin da ake to shine muke so a gane ya kamata mu gane labari a gaba dan adam dole ka ne saboda incin shi ne labari kuma mai kyau ba na shafa ba kai kuma na gwamnati dole ne ka bude takardu wanda doka ta baka ka gaya mutane su san an ba su labari mai intsikakke na kirki don a samu kasa kowa ya samu a ta yi gane a ta yi babu wani haraka wani matsala a ciki
idan dan kasa ya nemi labari ba a bashi ba ko kuma aka rufe masa kofa wajen waye ne ya kamata ya shigar da kara
ta rubuta ka su kowane dan kasa iya da inci a bashi labari mai labari wani iri doka ta gayi an kana son labari wanda bai shahiba rudanin kasa wanda bai shahiba harkar shari'a wanda bai shahiba harkar tsaro da wasu haraka na gwamnati wanda ba iya bincika an ka tambaye wannan baka samu amma labari dai zaman to labari wanda za a baka ko wani abu zai wani ambaliya ruwa zai zo ya ja mutane ya kashe mutane ko gashi harkar inundation ko haraka a ce teku ta ciko an kiga mutane ya zo cinye ma gida wannan incin ka ne kai kara gurin mai saka shiga tsakanin kasa karkasa da kasa ko kuma a ce ga sai wani bala'i ne zai shigo gwamnati ya rike wannan labarin kasa abin da muke ciki yau an ga kamar masu harkar ruwa ABN ruwa kamar masu harkar minista na harkar bala'i na kasa to ana yin nazari masu NCC suna nazari masu ikin kibe hesi mika musu labari sai to ku tsaya jama'a musu ai bala'i kaza to wannan labarin wani bigon tana rike shi bige huddo shi ga matalakawa to idan mu samu labarin ba ya za a yi su doki mataki dan su aiki da wannan abu to an ba samu labarin ba ruwa zo cinye ka ko ruwa zo cinye ka ko ruwa zo same ka wannan kaga an ci hakin ka saman ba labari
jarida mu laura yau bayanai mai makwata na jidan karatun jarida sabon sa'adar.
Yan jarida suna wayewa ne kai sai ga sun nemi labari an hana su kai ta zuwa kana zuwa an hana ta to ya kamata mutane su gane doka tana buga kowa duk wanda ya kirkire mukamin gwamnati wanda ya kamata ya ba dan jarida labari ko wani ba dan jarida ba ko dan menene mai ciki ya hana mishi wallahi doka tana shaggashi kuma ya kamata mutane su sani mu kuma masu bada labari idan muka bada labari na shabu ba bincike doka tana buga mu kinan doka ta kowa ce kuma ya kamata labari a ce kowa ya same shi cikakke dan an baka labari ka zama mu ya zama kamar dimmare kamar shakki kinan dole ne a baka labari dan ka san abin da duniya ke ciki abin da kasa ke ciki kudin kasa kun je an kwaso a duku bashi inci ne na kasa a ce an bincika musu mun amso bashi da gurin partner kaza ni muka yi da shi ga sauran ya za a da shi to wani haka abin da ba a yi kenan an kai mayor ne an kai minister ne an kai shugaban kasa ne duk matsayin da Allah baka na gwamnati ko director ne kai doka ta aza maka yaunin saman aikin ka ka zo kai kai raskwana a lokaci zuwa lokaci ka ce jama'a ga yanda muke ciki to amma a yanda muke ciki sai ka ji an kwaso dubban kudi miliyarori bashi to musan ba ina ake sa su ko an ka san da ke sa su ba a gaya maka ba ya zama kin ba baka labari ba kin ya kamata a ce an ba mu labari bidje na kasa an ba mu labarin security yanda su suka gane me ke ba mu asin security an ba mu labarin shari'a an ba mu labari cikin harkar kiwon lafiya harkar tattalin ilimi wannan zai hana mana mu samu rudani ko mu shi mu ba labari na shagu haka yake abin da ya kamata
bayan wannan taro me ne kuke shira daga ƴan jarida
bayan wannan taro muna fata duk wanda zo taron ƴan jarida su zaman to shekadu ne na watsa labari a gida ko a daji wurin talakawa kowa a gaya mishi to ga incinka kar kai kabba an kai kabba doka na bugonka ko kuma gwamnati ga yanda ya kamata ku bama talakawa dan ku ba sakin su to sai zaman to muna cikin abubuwa ga sunan barkatai sai a dora mayor bai taba zawa ba gaban talakawa ya ce musu ga abin da muka yi sai a dora deputy ga bai bai shikenan sai wata shekara sai shekara bai san kare shugaban kasa ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci shi ma abin da shi hutu ya ce jama'a ga ayin da yake ciki masu amso bashi wanda ke turawa ta wuri sai gwamnati ta aikata wagga da kudin mu da muke biyan karo a dauki mutane an biya musu shirgi an ba su kudin kashewa dan sai su doma ne inci a wani wuri amma sun komo ko takarda ba su report sai ga abin da aka yi wannan bai kyautu ba wannan an ci hakkin talakawa duk inda ka shirye kake da matsayin aka dauke ka da kudin gwamnati kudin kasa an ga komo zaka shiga television ka tara mutane jama'a ga inda Allah tura mu gwamnati tura mu mun shi mun kuma lahiya ga abin da muka samu ga inda ake ciki kuma zan mu ba ku labari zuwa lokaci zuwa lokaci kage zarar COVID-19 ana cikin bala'i labari ana bada shi amma ba yanda ake so bane labari ya zama to kamar mutane ne kwarori sune suna shan karafa babbaka an amso bashi ba a sani ba ba mu taimako ba mu sani ba abubuwa ga sunan barkatai an kashe neman labarin ma ba a yi ba kuma ya kamata kamata laka to har yanzu shi yasa kana ganin rudani wani an kashe shi akwai COVID-19 bai yarda ba a loki akwai ta ya kamata mutane su hatara su kare kansu da su akwai ta to amma muna kira babban murya wanda suke da labarin wannan da Allah da Annabi su hutu ba dan ku amshi kayan mutane ba ku hutu ku gaya ma mutane ga abin da muka amsa gurin wane wane ba mu taimako kaza kuma ga yanda ake ciki to idan babu wannan labarin wallahi wallahi babu yarda babu gwamnati governance ba kwanci hankali duk wani rishin ba labari musamman ma wajen harkar abin masarufi shi yau bala'i cikin kasa idan za a hoto kowa a san abin da ake yi kai ma ne zaka zo ka taimaka ma kasa me yasa mutane ba su biyan karo karo shi kake an ka biya karanka wani zai je sai gida da shi ko sai mota ko army a loke karanka an kwanta maka wani karan da zaka biya shi za a biya ma ɗan gari kaza likita shi za a ba ma ɗan wani lakol shi za a biya kaza za a biya shi amma tsaro sai kaga dole kai ma kanka zaka dauki wannan kudin ka bada mai idan babu wannan sakamako labarin ake badawa kowa sai ya bada kudi kuma kasa batta ta yi tafiya an babu wannan karo babu wani biyan lambu da sauransu
Shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulaiman Mini Barma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Watan sana kashe sa dai yi ya ta Allah ke to
Jazara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya.
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an ba su, logistic ne ana ba su.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku ci gaban muhawara da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe, inda Boko Haram ta fi kamari. A cikin shirin yau za mu ji wabotutuwa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu cewa shin wannan yakin yaki ce wuyowa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin, wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i. Sannan shin shugaban Muhammadu Buhari zai iya ƙarasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023? Bayan haka yashe shi gwamnan nan na Borno ne yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura? Ba ta da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da Haruna Dauda Biyu domin ya ci gaba da kawo muku muhawarar da ya shirya mana a can Maiduguri.
Fadar ba muku da Abuja, to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi na tada, shi yasa ba su ya kawo ƙarshe, kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu. Ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na kwamishina a jihar Borno?
Bana magana akan ba zan yi magana akan abin da ba zan iya tabbatar ba, because abin da yake faruwa kasa dukan mu ƴan adam ne,
haka
dole ne a cikin ƴan adam za a samu bata gurbi, kuma za a samu wanda suna yin abin tsakani da Allah. Amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba, so bani da hurumin yi magana akai.
Abdan Faru, zan dawo gare ka har yanzu. Akwai wannan batu da na yaki da Boko Haram har yanzu, kana gani Buhari zai iya kawo ƙarshen wannan matsala na yaki da ayan Boko Haram da ake yi kafin ƙarshen wa'adinsa na 2023?
Gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba, muna fata amma ba mu sa tsammani ba. Dalili abin da ya sa yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma, Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga North Central, ya shiga arewa ta tsakiya. To kaga gaskiya in mun duba, gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya. Shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan.
Zan dawo gare ka Honorable Commissioner Babakura Abajatau. Kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci?
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an ba su, logistic ne ana ba su. Baya ga haka kuma duk wani lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar Borno za ta yayi ko za ta ya ba su, da gwamnatin jihar Borno ta ce a'a babu, ba ma wai taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba. Kaga wannan vigilante da hunters da civilian JTFs da su mai maharba da su mai nasu wannan dukkansu, kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke dadin ba ne. Kai da maharba ba su ciki ma, da vigilante ba su ciki ma, civilian JTF ne kawai suke ci. To civilian JTF da karan kansu su ma abinda ake ba su a karshen wata, gwamnatin jihar Borno ta kara musu. Ba wai ta kara musu kawai hakan nan ba, kuma aka kara su adadinsu, don abinda dai ya kamata a yi don a samu lafiya. Gwamnatin Profesa Babagana Umar Azulum wallahi ya yi, kuma wannan ba wai yana magana musayina dan commissioner ba, ko da wanda baya cikin jihar Borno nan ya sanda wannan abun. So saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gurgurdun taimako. Amma kana ciki kullum irin bambanci da motocin da za su yi amfani da shi masu budajen bayanan nan baya ma karewa yadda ake kawo su. Duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kuwa ministry ko kuwa wasu departments ba ne, duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su yi shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara akan wayannan mutane. To saboda haka gundin gwamnatin jihar Borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar Borno wallahi ta yi.
Malamin dan Borno akwai batun da ake cewa kaman su ko kuma ku al'umman jihar Borno ku ne ba ku so wannan abu ya kawo karshe ganin cewa kabar da masu yi magana ke cewa da dangari akan ci gari mene ne kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba ku so wannan abu ya kawo karshe haka
gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno
wannan abun da ake amfana da sauran su ku kan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu ko kan yayin ku suka samu aiki da sauran su a wannan a samu albashi mai kauri da sauran su
duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnatin ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in kace wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yadda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyen bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka bata shafe ni in bata shafe ni bata shafe dan uwanka ta shafe dan uwana ta shafe waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wanda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge zarge ne na mara tushe
honorable commissioner Babakur Abdulato ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnatin jihar Borno yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja-inja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushin sa da sauran su kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wuri amma yana cewa sai ya je
wannan duk ya nuna cewa shi ya fada abu ne wanda ya fada kuma ba wai jita-jita bane shi ya rantse cewa zai yi wa jihar Borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma yace zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abun ba wai yana yi wannan abun ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ganganci bane akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice kai shi
sadaukarwa
da zaka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din ba idan ba a dauki kokoran mataki ba wannan abun zai zauna da mu Allah kada ya san ranan da wannan abun zai wuce amma a dalilin da Allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma rashin tsoro you know saboda haka dole ne to inda yake zuwa din daga ai akwai mutanen Borno a wuri to an shi gwamnan jihar Borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin Maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin Maiduguri waye akwai mutanen sa wanda suke wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ya ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wannan abin fi sabilillahi ne haƙƙin Allah ne yake gudu
to kana gani ya dace yadda yakan daura wasu jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba
zan tambaye ka budaya in kai ne kake ciki takalmi sai za kai ni ma ina tambayar ka yanayin da duk inda ya tsaya yana wannan abun za ka gani akwai abu wanda ya faru
to ba ku kallon hatsari da yake sa kansa ciki ganin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauran su garin baga da sauran su inda ana ta zance har za ku wadannan mahara
nawa ne cikin dubu
malamin dan goro ya kake kallon inda shi gwamnati ke shiga musamman ma yanda yake ta sa insa da wadannan jami'an soja kuke kallon abin ne
gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji dadi domin zai yi tunanin cewa gwamnati ya damu da ran mutanansa amma inda maganan take ba wa'annan kananan sojojin bane wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata yayi ihu ba mu abin da kullum muke so gwamnati yayi mana shine ya fito ya fadi inda ainihin laifin yake ai wa'annan sojojin ba su ya kamata yayi ihu ba ya kamata ya samu information din ta wajen wa'annan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan wa'annan mutanen a'a me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai yaje tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza 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 suka gaya mu kaga wannan zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihu ba kuma ihun sa a gurin ba gyara bane idan farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian master su ne za su iya yin komai a kansa so saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamnati yake gaskiya shi ma ba daidai bane gwamnati nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan yazo sai ya je ya ga shugaban kasa didda mun san ai yanzu ba gwamnati ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan ne yake yi da mu da ku dukkan mu mun san lokacin da Idris Deby ya taka yazo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda 90 da aka shewa chat ashe sojan Najeriya ba shi da mutuncin da Buhari zai iya zuwa akan ransa
so dan gare ne barin dawo gare ga honorable commissioner a shugaban shi kabar gwamnan jihar Borno professor Babagana Umar Zulum ya taba cewa shi bai da maya ko a sake bashi dama ya tsaya a zaman to gwamna Karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furuci nashi ne
ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa bane wannan kalamin sa ya nuna cewa shi ya zo ne ya gyara jihar Borno idan muddin jihar Borno ba za gyaru ba saboda ya halaya shi yadda ya dauka yana tafiya din ita to shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so
to a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu akwai ƙarin filin da zamu shiga bata ka muku a mako na gaba inda a shirin mu mai zuwa zamu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar Borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a Maiduguri alimisali da tafiye-tafi shekaru 11 bayan da aka fara tankarar yakin nan na Boko Haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su ɗan Boko Haram din makaman su sun fina sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai ya dakace shirye mai zuwa yanzu dai a madadin shi Haruna Dauda biyu da bakin nasa da kuma gare Salihu Abdu da ta hada mana shirin ne ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC mun baku lafiya
kuma rahoton mu na musamman a wannan makon
a ƴan kwanakin nan dai hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadiye Mai Lafiya da kuma tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya Gali Umar na Abba sannan kuma sai gashi a farkon wannan mako ma ta gayyaci wani dan kasuwa Alhaji Mahadi Shehu dukkan su dai akan kalaman da ake ganin sun furta game da gazawar gwamnati a harkar tsaro wannan yawan gayyata da hukumomin tsaron ke yi kuma shi yasa shugaban kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adaman da ake kira Amnesty Support Group a turanci kuma mamba a kungiyar Amnesty International Alhaji Musa GK ce wannan ka iya gurgunta demokradiyyar wannan ƙasa
na farko da ya saba ma kundin tsarin mulki saboda wani abu ne wanda ya shafi ƴancin su na in sun ga an yi ba daidai ba ko kuma su ankarar da mutane kan wani abu wanda ake gani gwamnati na yi wanda bai dace ba so ka wannan yana nuna al'umma nan gaba ba za su iya fitowa su yi magana na abin da suke gani gwamnati ta yi ba daidai ba kenan.
Alhaji Musa ji ko suna ganin kamar ana fargabar kada kalaman su ta da a hankalin wasu ne kuma kasar ta kare ya mutsewa.
To menene wanda bai faru ba a kasan kuma menene wanda ba a yi ba? Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu karfin mulki da kuma hana su fadan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su.
Masana harkokin tsaro ma dai na ganin akwai bukatar jami'an tsaron Najeriya su guji daukar matakin da ka iya kawo ku baya Manjoya Hayashin kamar taya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi
bai yiwuwa mutumin da yayi zargin wasu sun yi wani abu wanda yake na banna ya zama kuma shine abin tuhuma maimakon wanda aka yi zargi akan sa su neme shi su tantance bayanan da aka yi su yi bincike su sa ido kaga irin dalilin da yasa kenan talaka baya son ya ba jami'an tsaro bayanai na sirri ko kuma wanda za su taimaka musu kamar irin maganar da shi mai lafiya yayi na cewa akwai wani gwamna wanda ya sani shine commander ɗan Boko Haram sai ina ne wannan zai jawo wata rigima na biyu kuma kamar wanda shi ma Gali na Abba yayi bayanin shi haka nan maganar da Mahadi akan gwamnatin jihar Katsina shi ma ya bayani ta ina ne wannan bayanai za su samar da wani hargitsi ai abu ne wanda yake na mulkin demokradiya kuma ana bayyana wani abu ne wanda yake faruwa na sirri wanda ya ya kamata a dau mataki akai
a tsari irin na demokradiya dai ko na dan kasa na da yancin tofa albarkacin baki game da yadda gwamnati ke gudana a fadin kasa baki daya sai dai kuma gayyatar da jami'an tsaro ke yi wa yan kasan zai iya taki wannan haƙƙi da suke da shi inji lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Elzubair Abubakar
ana tafiya ne karkashin constitution na Najeriya wanda ya bada dama ga kowane dan kasa ya faɗi albarkacin bakin sa to amma in zaka yi magana ba kowace magana ce za a ce kana da daman kai ta ba to wani lokaci waɗanda suke magana sukan yi maganganun da wata kila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwar su to a gaskiya yin haka din ya saba matsarin doka iyaka in mutun yayi abu ne wanda ba daidai ba a gurfanar da shi a gaban kotu amma yadda ake sa mutane a kama su a kai su DSS har ma a sa su su yi wani rubutu wanda zai hana su yin magana wannan ba daidai bane watakila ana son a tsorata mutane ne kuma a hana su yin magana da ta dace a gani na wannan ya saba matsarin dokan kasan
to ko me jami'an tsaron ke gayawa waɗanda suke gayyata game da kalaman da suka furta dan kasuwa Ma'adi Shehu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka gayyata a cikin wannan mako da muke ciki
bayan dai na shiga minti 15 na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako minti 44 na gaba kamar fenti ne yema Najeriya ya nuna cewa ba inda ba a samu matsala a rayuwa kuma ita babu wata matsala wata gagari gyara kiran da yake ne a cikin wannan hali da ake ciki na Najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki kasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina kasa da gyara ta
tun farkon fara wannan gayyace-gayyace da jami'an tsaro na farin kaya DSS suke yi wa wasu ƴan kasa musamman dai akan kalaman da suka furta dai hukumar bata fito ta fayyace dalili da kuma takin da take dauka game da irin waɗannan furci da ake ganin manyan kasar nayi ba illa dai fada shugaban kasar da ta kare wannan gayyata da tace akwai kalaman da za su iya kare jika magarar matsalar tsaro a wannan kasa Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai sanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri